Jama'a, sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19.31.49 da kuma 60, sai kuma kilo has 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron wa jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da loma da dalol da kuma niyyar muryar arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa Rediyo kuma si. Kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Assalamu alaikum, barkamu da subahin ranar Juma'a 24 ga watan Nuwamba. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke kawo muku wannan shirin daga birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu, ga kanin labarin.
Myanmar da Bangladesh sun amince da wata matsaya da za ta ba da damar a mayar da ɗaruruwan dubban 'yan kabilar Rohingya zuwa gidajensu. Cikin wasu ƙasashen da ke yankin arewacin Afirka ya ɗururuwa, za ku ji dalili. An baiwa tsohon shugaban Zimbabwe Robert Mugabe da matarsa Grace rigar kariya da za ta hana a tuhume su bayan sun bar mulki.
To, kanin labaran kenan. Bayan labaran duniya, za a ji cewa an yi wani babban taron kasashen da ke gabar gini a Abuja. Za kuma a ji cewa 'yan tsigirin Niger Delta sun saki karce kasa. To, amma sojojin Najeriya sun ce ces.
Ai, abin da ya sa muke jirki a nan yankin kenan.
To, ko me ya sa gwamnati da Majalisar Ɗinkin Duniya suka bullo da wasu hanyoyin samar da abinci a jihar Borno?
Akwai matsala a gaba, mafi yawan ba su je noma ba.
Kamar kowace ranar Juma'a, Jumai Ali na tafi da shirin lafiya uwar jiki, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
To, jama'a, assalamu alaikum. Myanmar da Bangladesh sun amince da wata matsaya ta maido da ɗaruruwan dubban 'yan kabilar Rohingya waɗanda suka tsere zuwa Bangladesh domin gujewa azabtar da su da ake a jihar Rakhine da ke Myanmar, a cewar hukumomin ƙasashen biyu. Mint Kine, wanda sakatare ne na dindindin a ma'aikatar da ke kula da harkokin ƙwadugo da ƙaurar jama'a da kuma yawon al'umma a ƙasar ta Myanmar, ya ce an rataba hannu akan wannan yarjejeniyar fahimtar juna ne a jiya Alhamis ba tare da ya faɗaɗa bayaninsa ba. Sama da musulmi 'yan kabilar Rohingya 600 ne suka tsallaka zuwa sansanonin 'yan gudun hijira da ke Bangladesh, wacce ta ce nan da watanni biyu masu zuwa za a fara aikin kwaso 'yan kabilar ta Rohingya.
Yayin da kungiyar ISIS take rasa mafi yawan yankunan da ke hannunta da kuma ƙarfin ikonta a Siriya da Iraki, gwamnatocin ƙasashen yankin arewacin Afirka sun ce suna fargabar cewa dawowar mayaka daga fagen yaƙi a gabas ta tsakiya ka iya haifar da rikici a yankunan nasu. Yankin na fuskantar barazana idan mayakan suka dawo, inji ministan harkokin wajen Algeria Abdulkadir Mashel, yayin wata ganawa da ya da manema labarai a birnin Al-Qahira. A 'yan makonnin nan, rahotanni sun nuna cewa akalla mayakan ƙasashe 5,600 ne suka baro fagen yaƙi bayan da aka samu galaba akan ISIS a Siriya da Iraki. Ɗaruruwan mayaka daga ƙasashen arewacin Afirka da suka hada da Tunisia da Morocco har sun riga sun koma ƙasashen nasu, a cewar wani rahoto da wata cibiyar bincike da ake kira Sufan Tafutar, wacce ke da headquarter a birnin New York, take kuma bibiyar al'amuran da ke faruwa a yankin.
Wani harin ƙunar bakin wake da aka kai a gabashin Afghanistan ya halaka mutane 8 a jiya Alhamis, sannan ya jikkata wasu 16. Jami'ai sun ce bam ɗin wanda ya fashe a Jalalabad headquarter lardin Nangarhar ya tarwatsa wani taron jama'a a wajen gidan wani tsohon kwamandan 'yan sandan yankin. Wani kakakin gwamnatin lardin mai suna Atullah Kogaini ya ce waɗanda harin ya ritsa da su magoya bayan tsohon kwamandan 'yan sandan ne, wanda suke neman a mayar da shi kan mukaminsa bayan da aka tumɓuke shi. Kungiyar IS ta yi amfani da kafar yaɗa labaranta ta Amaq ta ce ita ce ta kai wannan hari, tare da yin ikirarin cewa ta kashe mutane sama da 50.
An baiwa tsohon shugaban Zimbabwe Robert Mugabe da matarsa Grace rigar kariya da za ta hana tuhume su. Wani jami'in jam'iyya mai mulki ta ZANU PF da kuma wani ɗan jarida ne suka tabbatar wa muryar Amurka hakan a jiya Alhamis. Mugabe yana ta ganawa da janar-janar ɗin soji da kuma shugabannin siyasar ƙasar, waɗanda suka tilasta mai yi murabus a ranar Talata kan yadda zai yi ritaya bayan da ya kwashe shekaru 37 yana mulkin. Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun zargi Mugabe da murɗe zaɓukan ƙasar da yin faca kare kuɗaɗen ƙasar da kuma zargin cewa yana da hannu a kisa da azabtar da dubban abokan hamayyar siyasarsa a tsawon lokacin da ya kwashi yana mulki. Kakakin majalisar dokokin kasar ya ce a yau Juma'a za a rantsar da tsohon mataimakin shugaban kasar Emmerson Mnangagwa a matsayin sabon shugaban kasar ta Zimbabwe.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomin kasar Uganda sun cafke manyan jami'an gidan jaridar Red Pepper su takwas inda ake tuhumar su da laifin cin amanar kasa. Yan sanda ne suka farma ofishin gidan jaridar mai zaman kansa wacce ake wallafa ta da harshen English a daren ranar Talata. Suka kama yan jaridan waɗanda aka zarge su da rubuta wani labarin kanzon kuregi a ranar Litinin. Labarin wanda ya rawaito wasu majiyoyi da ba a bayyana sunayensu ba ya nuna cewa shugaban Uganda Yoweri Museveni na shirin ya kifar da gwamnatin Rwanda da Paul Kagame ke jagoranta. Baya ga tuhumar ta cin amanar kasa, ana kuma tuhumar yan jaridan da laifin wallafa labari mai tunzirarwa wanda ka iya yin barazana ga tsaron kasa, a cewar mai magana da yawun yan sanda Emilian Kayima a wata hira da kamfanin dillancin labarai na Reuters. Sai dai kuma na Uganda ba su faɗi takamaiman ranar da za a gurfanar da yan jaridan a gaban kotu ba.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara daga Abuja, Najeriya, inda aka yi wani babban taro na kasashen da ke gabar Gini mai nasaba da tsaro da kuma kare fa'idar gabar don amfanar yankin. Hassan Maina Kaina gare ka.
Da yake jawabi a wurin taron na shugabannin gwamnatocin kasashen gabar tekun Gini, mataimakin shugaban Najeriya Farfesa Yemi Osinbajo ya mai da hankali akan batutuwan da suka shafi tsaro da haɗin kai. Bari mu sabunta kokarinmu wajen sake inganta kuzarin hukumar gudanarwar gabar tekun Gini don zamantowa abokiyar tafiya a dukkanin kokarinmu a matakin ƙasa, shiya ko ƙasa da ƙasa don tabbatar da samun tsaro, zaman lafiya da cigaba mai ɗorewa ga ƙasashenmu, jama'armu da sauran masu ruwa da tsaki a wannan shiya. Yanzu dai Najeriya ce ta karɓi jagorancin hukumar ƙasashen tekun Ginin daga Jamhuriyar Gini. Masu magana ɗaya bayan ɗaya dai sun yi ta nanata batutuwan tsaro a wannan taro da ƙasashe takwas ke halarta. Manjo General Babagana Mangono shi ne mai baiwa shugaban Najeriya shawara kan sha'anin tsaro.
Nigeria has continued to develop the capacity of its armed forces, particularly the Navy.
Najeriya za ta ci gaba da kambaba ƙarfin sojojinta musamman ma mayakan ruwa don tunkarar duk wani ƙalubalen tsaro. Yanzu haka ana ƙara bunƙasa ƙarfin sintirin sojin ruwan Najeriya a gabar tekun Gini don tabbatar da tsaro a wannan teku.
Within the domain as well as in the Gulf of Guinea.
Babbar sakatariyar hukumar gudanarwar tekun Gini, uwar gida Adenike Ugonka, ta nemi haɗin kan ƙasashen da ke cikin wannan ƙungiya. Muna kira gare ku ba wai kaɗai ga goyon bayanku ba don baiwa sakatariyar wannan hukuma aiwatar da kyawun manufofinta, amma za mu so ku cika alƙawuranku na ba da kuɗaɗen karo-karo da ka iya raya wannan hukuma. Ƙasashen na gabar tekun Gini a halin yanzu suna tsara wani shirin tsaro a wannan teku. A bayanan dai an shigo da ƙasar Ghana cikin wannan haɗaka. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Hassan da wannan rahoton daga Abuja kuma bari mu kada can yankin Niger Delta, inda yan tsageren yankin suka ce sun koma gugurmaya da makami. Su kuma sojojin Najeriya da aka girke a yankin ke cewa shiri suke su kare kasar. Lami Abakar gare ka.
Kungiyar nan ta Niger Delta Avengers, wadda ita ce ta fi munana kai harahare, ita ce ta fara ba da sanarwar cewar an kure mata duk wani hakuri, tare da cewar za ta fara kai sabbin harahare. Bisanin wannan sanarwa ne kuma wasu kungiyoyin 'yan bindigar Niger Delta su ma suke fitowa tare da irin waɗannan barazana. A baya-bayan nan sun yi wata ganawa, suka ba da sanarwar cewar kowace kungiya su koma sashen da suke kula da shi domin shirye-shiryen fara kai harahare. Akwai dai jihohi 6 da ke yankin na Niger Delta. Kan wannan sabuwar barazana ce, ya sa na tattauna da mai magana da yawun rundunar gamayyar jami'an tsaro da ake kira Operation Delta Save da ke aikin tsaro a yankin Niger Delta, Major Ibrahim Abdullahi, kuma ya bayyana yadda suke kallon wannan sabuwar barazana.
Ai abin da yasa muke jirki a nan yankin kenan, saboda dukkan wata kalubale da ta taso muna da jami'anmu a yankin Niger Delta gaba daya. To ba za mu kasa a guiwa ba, aikin mu ne kuma ba mu fasa ba.
A baya-bayan nan ma dattawan yankin na Niger Delta karkashin jagorancin Chief Edwin Clark suka zargi gwamnatin tarayyar Najeriya kan cewar tura dakarun tsaron da aka yi yana dada dagula al'amura. Kan irin wannan dambarwa da aka shiga, na tattauna da mai magana da yawun shugaban Najeriya Muhammadu Buhari, wato Malam Garba Shehu, kan ya gwamnatin tarayyar Najeriya take duban wannan batu, sai ya ce
ai ka san cewa shi fa wannan abu da fitina nan da aka taso da ita, ai gani ake yi shugaba Buhari ake wa ita shi ake zaton zagon kasa ake yi masa. To kansu jihohin da suke yankin Niger Delta ai sai an hako man fetur din an saida shi, sannan araba su dauki wannan gagarumin kaso da ake ba su.
Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Fatakwal a Najeriya.
To a gaida Lamido daga Abuja kuma bari mu kada jihar Borno, inda gwamnatin jihar da Majalisar Dinkin Duniya suka bullo da wani shiri na wadata abinci a jihar. Haruna Dauda, gare ka.
Shugaban hukumar samar da abincin Majalisar Dinkin Duniya Mr. Sofiane Nkrumah ya ce hukumar yanzu hakan na shirin tallafa mutane 700,000 ne da suka fito daga jihohin Borno da Adamawa da ma sansanonin 'yan gudun hijira da wanda gwamnati ta kafa da ma masu zaman kansu.
In Borno state about 270,000 people.
Ya ce a jihar Borno kaɗe ana sarin cewa kimanin mutane 270,000 ne za su amfana da wannan shiri da kuma suka fito daga kananan hukumomi 16 na jihar. Ya ce abubuwan da za a samar ma waɗannan manoman sun haɗa da irin kayan miya da irin shinkafa da taki da famfunan ban ruwa da ma dai wasu kayayyakin noma da za su yi amfani da shi a gida. Za mu raba shanu guda 400 ga matasa da kuma awakai 6,600 a kasari ga mata don su taimakawa rayuwarsu.
The overall objective of our program is to contribute.
Mr. Nkrumah ya ce mahimmancin wannan shirin namu gaba ɗaya shi ne don mu bada tamu gudunmawa wajen haɓaka harkokin noma ga mutanen da rikin gimu ya shafa a shirin arewa maso gabacin Najeriya. To ko me yasa gwamnatin jihar Borno yin haɗin gwiwa da hukumar samar da abinci na Majalisar Dinkin Duniya musamman ma wajen bunƙasa noman rani? Tabbai kira da naiwa gwamnan jihar Borno Honorable Khan Shatima.
Abin da ke tafe shi ne da aka samu matsalan nan da fari, muka tuntubi shugaban ƙasa President Buhari. An fi sabilillah tsakani na da Allah nake gaya maka, yana kaunan Borno ya bada umarni aka saka mana abinci daga Strategic Grain Reserve, sai kuma kungiyar duniya su ma suka kawo tallafin su. Alhamdulillah yanzu dai mun shawo kanta, amma akwai matsala a gaba inda mafi yawan ba su je noma ba. Abunda mu muka yi a fannin noma ba wani alfahari nake ba, babu wata jiha da ta yi kolebin abubuwan da muka siya. Gashi nan gani ya fi kolige, da zaran an samu sauki duk wayannan kayan a cikin wata shirin nan za mu tura a cikin keke su fara aiki.
Yanzu dai an iya cewa an so mu samu ƙuri-ƙurin zaman lafiya musamman ma a ƙauyuka, zai bawa manoma musamman ma da ke gudanar da harkokin noman rani ci gaba da harkokinsu da sukan ba da gudunmawa wajen tallafa a tattalin arzikin ƙasa. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Kuma gaida dan mutan biyu a shirinmu na hantsi, za a ji gwamnan jihar Maradi ta jamhuriyar Nijar na wannan gargadin.
An yi muku lehi ba karamin lehi, lehi na ƙarshe aka yi muku, wani ƙarshe ba ku wani, kuma sai kuka zo kuka fadda lehin da aka yi muku, kuka aikata lehi wanda ya lumka wanda aka yi muku. Sogo abin da muke so ku sani, ita doka babu wanda ya kare, in ba dan doka ba da mu duka nan ba mu abin da mu ba mu yi ba da ƙarfin da doka ta ba mu da duk ikon da ke gare mu sai ku kuka yi.
Sai a bi mu a shirin mu na hantsi a ji dalilin gwamnan Maradi na wannan gargadin. Yanzu kan bari mu za ku ɗa gefe Jummai Ali ta gabatar mana da shiri na gaba.
Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Jama'a masu sauraron lafiya uwar jiki, assalamu alaikum. Jummai Ali ce daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Ga ni ga likitanku nan Dr. Muhammad Ladan wanda zai yi kokarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likita, ina fatar kana lafiya.
Alhamdulillah, ina lafiya Hajiya.
To likita, ga wasiƙa nan da bayani sosai amma sam ban ga sunan malamin ba. Ko ya rubuta ne a bayan envelope din kuma mun bude muka kuskure muka yar amma ya yi tambayoyi ne masu ma'ana. Da farko ya ce me ke kawo ciwon mutuwar rabin jiki ne? Ya ce paralysis, shin me ke haddasa shi ne?
Abin da ke kawo mutuwar rabin jiki yawanci kin san akwai abu da ake kira stroke.
To.
Wanda ke samun mutane wannan yakan faru sanadin hawan jini da yawa. To wannan ya faru sai ga rabin jikin mutum duk ya kamar inda ta shar rabin jikin shi gabaki daya.
Ciwon hawan jini ne kawai yake haddasa wannan?
To wannan yawanci stroke din don yawan hawan jini, amma waɗansu kuma akwai waɗansu da wani ciwo a kwakwalwa da ke kawo nan, amma mafi yawan abin da ke kawo nan shi ne mutum na da hawan jini ba a sha magani ko ba a lura da shi ba, to wannan hawan jini ya tsanani ta yakan kawo nan, shi ya fi kawo wannan hajiya.
Akwai magani?
To in ya faru maganinsa shi ne da ya faru a kai mutum asibiti. Aka ba mutum asibiti, akwai magani da ake ba kuma inda ya faru haka kuma akwai irin abin da ake ana kira physical therapy. Da akwai mutum yadda yake amfani da hannu da yadda yake magana da sauran, dole sai an koya mutum ko ba sai an koya mutum.
Daga farko.
Ma wani lokaci har tafiya yadda za ka motsa hannunka da kafanka ko ma bakinka, wani lokaci ga bakin gefen baki ɗaya kamar ya buɗe haka yadda ba ka iya rufe shi ma sosai.
To in aka gama wannan therapy ɗin mutum yakan dawo kamar da ne ko kuwa akwai wanda ke tsananin da sai dai gyaran Allah?
Yawanci inda aka yi shi wannan therapy ɗin ko yadda ake koya mutum abin da ya kamata yi, amma wannan ana yin shi sosai ne sai ana yi kanunka da Allah za ka yi ta yi sosai. To in ka yi shi yawanci mutum na iya dawo da yake da, amma waɗansu mutane wani lokaci suna ɗan yana gyaruwa sosai amma ba su iya dawo kamar da.
To za ka yi kamar wata nawa kenan kana wannan ko ko ya danganci tsananin?
Wata shida, waɗansu har kusan shekara ɗaya ma.
To Allah ya sauwaƙe.
Don abin wani lokaci waɗansu abin ya tsanani da yawa wani lokaci ma sai ka ga kawai sai kuma ikon Allah.
To Allah ya sauwaƙe.
Amin amin.
To malamar ko kuma malamin ya sake wata tambaya. Ya ce me ke sa kuma ƙurji ke fitowa a hammatan mutum ne?
To abin da ke kawo ƙurji fito a hammatan mutum, na farko wani lokaci yadda hammatan akwai ɗansu irin ƙwayoyin cuta da bacteria wanda suke shiga gashi, wani lokaci sai juya kan sai shiga ciki, wani ya shiga ciki kuma da ƙwayoyin cuta da ke ciki, to yakan sa sai ga mutum kuma ruru a wurin. To wannan shi waɗanda abin da ke kawo wannan kenan. Wani lokaci kuma ko dan irin ƙwayoyin cututtuka da suke jikin mutum sai in suka zo sai su fito tana, to duk waɗannan na kawo shi, amma dai mutum na da wannan ya gane da wannan likita akwai magani da za a ba mutum ya warkar. Wani lokaci kuma in ya tsanani sai an je an buɗe shi,
an yi aikin tiyata an fidda kenan,
sai an buɗe shi a asibiti amma an tatse shi, sannan sai a ba mutum magani, to wannan sai warkar da shi.
To Allah ya sauwaƙe.
Amin amin.
To sai kuma wasiƙar Malam Shehu Abdullahi Baha.
To
shi kuma likita yana so ne ka mishi bayani akan ciwon daji.
To Hajiya, ciwon daji a kala-kala ne.
To
akwai su da yawa. To kin zane akwai ciwon daji na kowane ɓarayin jikin ɗan Adam, akwai ciwon daji.
To
wanda ke faruwa a jinin ɗan Adam, a ƙwaƙwalwar ɗan Adam, bakin ɗan Adam, kowane wuri dai akwai ci wanda tura ake kira cancer kenan a haji.
Eh to akwai tunda ya ce mai ke haddasa shi ana iya faɗin ɗaya bayan ɗaya abinda ke haddasa ko kuma wanda ka sani?
Abinda ke haddasa cancer abinda wani lokaci akwai yanda ƙwayoyin halitta yanda suke aiki a cikin jikin ɗan adam.
Eh.
Wani lokaci domin wani dalili sai su daina aiki yanda ya kamata.
To.
Sai su bindire. Suka bindire ɗin ba su aiki yanda ya kamata to ke kawo kansa kenan.
Wato bijirai wanda suke na kowane fannin jiki ne da ke dukkan suke bijirai.
To yawanci yanda suke rabuwa ne ƙwayoyin halitta da ke cikin wannan ɓarayin jikin. To yawanci in suna rabuwa za su kai in suna rabuwa akwai wani lokaci da ya kamata su daina rabuwa ɗin yanda suke ƙaruwa. To in shi kansa ɗinnan waɗannan ƙwayoyin halitta sai su yi ta ƙaruwa kawai ba su iya tsayawa.
To
shi yasa in suka yi ta ƙaruwa sai su yi ta bin waɗansu wurare wanda bai kamata ma su shiga ba. Shi yasa akan ce yake yaɗuwa.
To ashe shi yasa idan wani lokaci ko da an ji ama mutum magani sai a ce ya sake dawowa.
Eh ko ya yaɗu. To shi yasa wani lokaci aka ba mutum magani wani lokaci a ce to kuɗin abubuwa dole a cire kada su yaɗu su kai wuraren. To abin ƙwayoyin halitta ne yanda ya kamata yake aiki to ba su yanda ya kamata. To yanda suke rubuwa ɗinnan ba su in suka akwai kowane ƙwayoyin halitta kowane ƙwayoyin jiki akwai kamata in yana rabuwa yana ƙaruwa ƙwayoyin halitta cells kenan. To in suka kai wannan wuri suna tsayawa. To in yi wannan ciwon sankar ko kansa ko daji to su ƙwayoyin halitta ɗin sai su bijire su yi ta yin abin da ya kamata ba shi ke kawo kansa ɗin.
To likita ana iya magancewa koko tsakanin ire-iren ciwurukan daji da ake da shi tunda ka ce kowane ɓangare na jiki mutum na iya kamuwa da ciwon daji ɗin. Akwai wanda yake gagaran likitoci?
To akwai ɗansu waɗanda inda aka kama akwai ɗansu kamar irin na cikin ɗan adam da waɗansu wurare waɗansu haka inda suka faru to wani lokaci da wuya a warkar da su kuma inda kuma ba a kama da wuri ba hajiya.
To in an kama da wuri an fi sauƙin.
To wani lokaci sai kuma ikon Allah.
To Allah ya sauwaki.
To shi yasa ake cewa mutane su rinka zuwa ana duba su a kai.
A saboda idan an gani sai a je a yi
ma. Ana iya warkar da shi.
To Allah ya sauwaki.
Amin amin hajiya.
Allah kuma ya sa a dace.
Amin amin.
To likita sai kuma wannan wasiƙa da muka samu daga wajen Aliyu Umar.
To.
Yana so ne ka mishi bayani game da cutar nan da Bahaushe ke ce ma bulalan dare. To akwai magani kuma me ke haddasa shi?
To wannan abin da ke kawo bulalan jini ɗin nan waɗanda tura ke kira wells. Wani lokaci waɗansu abubuwa ne ke faruwa a jikin ɗan adam. Har yanzu ne ba fahimta sosai ba. To wani ko ɗin akwai irin abubuwa da ba su dace da abubuwan da ke jikin ɗan adam ba ne wani lokaci waɗansu abubuwa da suka taɓi jikin ɗan adam suke kawo wannan. Wani lokaci za ka ga wurin ya yi kamar ai mutum bulala wani lokaci yana ƙaiƙayi wani lokaci kamar yana jini-jini. Wannan ya faru in dai mutum ya je wani likita akwai magungunan da ake bayarwa zai iya warkar da
ku. To me yasa likita sai da daddare ne kamar mutum ya kwanta da safe sai ya gan kamar an mishi duka ɗin kamar yadda ka ce?
Eh to wani lokaci abubuwan da suke faruwa yanda suke ko abubuwan da suka taɓi jiki ne ko abubuwan da ke cikin jikin ɗan adam ne to da daddare suka fi tsanani yanda suke fitowa. To abin da ke kawo shi kenan hajiya.
Amma kuma in an je nan ana samu a ba da magani ko?
Eh in aka je wurin likita ana iya ba da magani a warkar da mutum insha Allah.
To sai kuma wasiƙar Yusufu da ya lafa ki.
To.
Waye ce wai tambi cuta ne ko kuma jin daɗi ne ko ke kawo shi?
To tambi ba jin daɗi ba ne.
To.
Domin abin da ke inda mutum na tambi da yawa. Akwai na tumbi wannan yakan sa mutum wani lokaci samu irin ciwon sukari ciwon hawan jini ciwon zuciya domin mai ƙone ko teɓa wanda ake
ya taru dama ya tambaya akan cewa me ke kawo shi.
To wannan rashin motsa jiki ne kuma cece abubuwa da mutum
bai kamata ba.
To in dai kana cece dinnan to kuma baka motsa jiki kuma yawanci in mutum na manyanta to wannan na faruwa dun bamu yanda abinci ke narkewa a jikin mutum yakan canza so dole ka canza yadda ke da abinci.
Kuma sannan kamar yadda ka ce idan mutum baya motsa jiki sai abin ya yi yawa.
Eh sai ya yi yawa domin dole ka motsa jiki kuma abubuwan da kake ci ka ci in dai ka soma jiki ka canza ka soma motsa jiki kuma ka canza abubuwan da kake ci ka rinka cin abubuwa masu mai ko da yawa kuma masu sukari da yawa ka daina ko ka rage yawansa.
To dama ma
yakan rage wannan ban haka hajiya.
Yawwa dama ya yi tambaya akan cewa wani mataki mutum zai ɗauka ya rabu da tambayar. To kai bayani.
To jiki musamman da abincin da mutum ke ci ya canza. To mu dai wannan kuma aka yi sa'a yana iya ragewa amma abin ba zai narke gabaki ɗaya, zai ɗauki ɗan lokaci.
To ina fatan mallam Yeso da ya lafake yana kusa. To ya ƙara wata tambayar.
To
yace me ke janyo lalurar da ke sanyawa hanjin mutum ya kumbura?
To akwai wasu abubuwa da ake kira har yanzu dai masu ilimin kiwon lafiya bayyana, akwai wasu abubuwa da ke irritable bowel syndrome, wasu abu da ke kira. To wani abu ne ke in yace ko yanda jikin mutum yake ne, to yakan sa cikin mutum ya rinka kumburewa ko yana rudewa.
To
akwai wasu kuma wanda kawai abin yake kan samun sa haka. To amma akwai magunguna da ake ba, amma har yanzu ba a tabbatar da abin da ke kawo wannan ba. Wasu mutane na samun, wasu ba su samun. Amma dai mutum wanda ya faru ya je wani likita, akwai magunguna da ake iya ba mutum wanda zai rage tsananin su, kuma in aka yi sa yana iya ma warkar da mutum, amma dole mutum ya je wani likita.
To Allah ya sauke.
Amin amin.
To ga wannan wasiƙa kuma da muka samu, amma shi ma dai ban ga suna ba.
To
shi kuma yana so ne wai ya san shin gauta akwai amfanin shi ne ga jikin mutum idan ya ci, ko kuwa yana tare ne da illa.
To ga irin su gauta sun ai kamar suna da fiber, irin abin da ke ƙara abin nan a cikin jikin ɗan, kuma akwai irin rukunan su suna ciki. Dai mutum ya ci, rinka ci da kima. Amma yana da taimaka jikin ɗan Adam a hajiya.
To da gauta da yalo abubuwan da ke cikin su iri ɗaya ne?
Kusan iri ɗaya ne hajiya.
To to gashi na ga sunan malamin.
So
sunan shi Umar na Liliya.
To ina fata dai malamin ya ji abin da muka bayyana hajiya.
To saboda haka cin gauta dai yana da amfani, akwai rukunonin kayayyakin abinci,
akwai abubuwan da suke taimakon jikin ɗan Adam a ciki.
To likita lokaci ya fara daga mana hannu, a saboda haka nan za mu sallama da masauraranmu, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa a madadin
Dr. Lada
Jummai Adice daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.
To a gai sheku, yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da labaran duniya a manfa a takaice.
Kasashen Myanmar da Bangladesh sun amince da wata matsaya ta maido da ɗaruruwan dubban 'yan ƙabilar Rohingya waɗanda suka tsere zuwa Bangladesh ɗin domin gujewa azabar da ake musu a jihar Rakhine da ke Myanmar, a cewar hukumomin ƙasashen biyu. Mint Kine, wanda sakatare ne na dindindin a ma'aikatar da ke kula da harkokin kwadago da ƙaurar jama'a da kuma yawan al'umma a ƙasar ta Myanmar, ya ce a rataba hannu a kan wannan yarjejeniya ta fahimtar juna ne a jiya Alhamis ba tare da ya faɗaɗa bayaninsa ba. Yayin da ƙungiyar IS take rasa mafi yawan yankunan da ke hannunta da kuma ƙarfin ikonta a Siriya da Iraki, gwamnatocin ƙasashen yankin Arewacin Afirka sun ce suna fargaba cewa dawowar mayaka daga fagen yaƙi a Gabas Tsakiya ka iya haifar da rikici a yankunansu. Yankin na fuskantar barazana idan mayakan suka dawo, inji ministan harkokin wajen Algeria Abdul Qadir Masahel yayin wata ganawa da yi da manema labarai a birnin Al-Qahira. Wani harin ƙunda baƙin wake da aka kai a gabashin Afghanistan ya halaka mutane 8 a jiya Alhamis, sannan ya jikkata wasu 16. Jami'ai sun ce bam ɗin wanda ya fashe a Jalalabad headquarter lardin Nangarhar ya tarwatsa wani taron jama'a wajen gidan wani tsohon kwamandan 'yan sandan yankin. Wani kakakin gwamnatin lardin mai suna Atullah Hogaini ya ce waɗanda harin ya rutsa da su magoya bayan tsohon kwamandan 'yan sandan ne, waɗanda suke neman a mayar da shi kan makaminsa bayan da aka tumɓuke shi. Ƙungiyar IS ta yi amfani da kafar yaɗa labaranta ta Amaq ta ce ita ta kai wannan hari tare da ikirarin cewa ta kashe mutane sama da 50 a harin. An baiwa tsohon shugaban Zimbabwe Robert Mugabe da matarsa Grace rigar kariya da za ta hana a tuhume su. Wani jami'in jam'iyya mai mulki ta Zani PF da kuma wani ɗan jarida ne suka tabbatar wa muryar Amurka hakan a jiya Alhamis. Mugabe yana ta ganawa da janar-janar ɗin soji da kuma shugabannin siyasar ƙasar waɗanda suka tilasta mai yayi murabus a ranar Talata kan yadda zai yi ritaya bayan da ya kwashe shekaru 37 yana mulki.
To jama'a, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin, sai kuma da hantsi mu sake shigowa. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni, da wanda ya haɗa mana sautin CD da injininmu na wannan lokacin Darius Smith, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsi.